بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. وأنا مسلمي أنا نيسا na gaishe mu da gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda da ni'imarsa da falalarsa ya bamu dama muka haɗu domin darasi na tara a yau, tara ga watan Ramadan na shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Yau din kuma shine 10 ga watan hudu shekara ta 2022 miladiya. Daga nan masallacin Jami'ar Abubakar ta Falewa a birnin Bauchi, inda muke gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda kuma wannan darasin na tara da yardar Allah shine cikamakin darasi akan suratul Fatiha. Kafin mu shiga cikin darasin, sanarwa guda biyu. Ta farko ita ce ranar da muka sanar da lokuta na sanya karatun da muke yi da waɗanda suka ɗauki nauyin wasu daga ciki. Ba mu faɗi ɗaya daga ciki birni ba, shine yanzu aka gyara mun gidan talabijin na Hausa 7, suna sawa ne karfe 6 zuwa 7 na yamma, wanda Alhaji Saminu dan Fullo daga birnin Duwala a birnin a kasar Kamaru shi ya ɗauki nauyi. Allah ya saka mishi da alkhairi. Sanarwa ta biyu ita ce albishir gare ku gaba ɗaya, cewa alaraman da ya taɓa yi mana karatu Abdulrahim Mansur, Allah ya sa yau ya yi abin da ya kai shi. Dama ranar na sanar da ku cewa zai ci gaba, tamma ban faɗi ina ne ya je ba. Ya tafi ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa a birnin Dubai domin wakiltar Najeriya a gasar karatu Alƙur'ani ta duniya, kuma yau ya yi karatu. Insha Allah nan zuwa sati in an gama abin da ya je yi zai dawo, kuma za mu ci gaba. Har yanzu dai muna tare da ku tare da ɗan ƙaninsa Alaramma Adam. Yanzu ya sake maimaita mana suratul Fatiha, sannan sai mu ji cikamakin darasi na jiya da abin da za mu ɗora. Adam, bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Na'am.
Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.
نعم.
إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم.
اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الله يمك على البركة. Wannan sura, suratul Fatiha, abin da ya rage mana shine jin saura, abin da ya rage daga cikin fa'idoji guda 50 da muka cire karkashin tafsirin wannan sura. Mun tsaya zuwa fa'ida ta 35, don haka yau za mu tashi daga fa'ida ta 36. A cikin wannan sura mun ji Allah madaukakin sarki ya karanta da mu inda ake fara addu'a, a ce ihdinas siratal mustaqim. Wannan ya nuna mana taqdimud du'a'i athna'al ibadati wa ba'daha min anwa'it tawassulil mashru'a. Mutum yayi addu'a a tsakiyar wata ibada ta musamman, ko bayan ya kammala addu'a, ko bayan ya kammala ibadar, ɗaya ne daga cikin hanyoyin da ake yin tawassuli wajen addu'a waɗanda shari'a ta yarda da su. Tawassuli shine neman tsani zuwa Allah. a yayin da ka zo roƙon Allah da nema a wurin Allah, ana so kafin ka nema tare da gabatar da wani abin da zai maka iso a wurin Allah. Abubuwa uku ne suka zo a shari'a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ayoyin Al-Qur'ani, ana tawassuli da su domin neman Allah ya karbi addu'ar ka da neman fada. Ɗaya daga ciki shine ka nemi Allah ya karbe ka ta hanyar Allah din sunayensa da sifofinsa, wato kai wa Allah kirari da sunansa shi kansa, kai wa Allah kirari da sifarsa shi kansa, suka ce saboda albarkacin wannan suna ko sifar tasa ya maka abu kaza da abu kaza, ko don darajar kansa ya maka abu kaza. Ina fata an fahimta, mun fahimci wannan a yadda Allah madaukakin sarki ya ce mana walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, Allah ne ke da sunaye masu kyau don haka ku roƙe shi da su. Shi yasa a farkon wannan sura sai ya fara yabon kansa da sunayensa, yace alhamdulillah kaga sunansa, rabbi kaga sunansa, arrahman kaga sunansa, arrahim kaga sunansa, maliki kaga sunansa, kafin a gaba baya aka ce kuma wato ihdinas siratal mustaqim. Hanya ta biyu da ake neman tsani zuwa ga Allah shine aikin da kai kanka kai wanda Allah ne ya saka aikin, sai ka ce ya Allah kai ka sani wannan aiki kuma nayi, saboda ina neman wato albarkacin wannan aiki da nayi da kai ka sani, biyayya ta gare ka da tsaya ta gare ka, Allah ka biya mun bukata kaza. An fahimta? Wannan yana daga cikin hanyar da ake tawassuli na shari'a. Da kace iyyaka na'budu, kaga ka kake cewa kai kana yi wa Allah, wa iyyaka nasta'in, wurinsa kake neman taimako shi kai, sannan daga baya sai kace Allah ina roƙon ka shiryar da ni, kaga ka faɗi cewa kana aiki kana bautar, to ya halatta kana cikin bauta ko bayan ka gama. Wa idh yadfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayt wa isma'il kime rabbana taqabbal minna, Allah ya ce wa annabi Ibrahim yayi aikin tsarkake ɗakinsa, an kira baiti liqa'ifina walqa'imin wa ruka'is sujud, yana cikin yi sai kuma yana addu'a yana ce to Allah mu ma ga kokon baran mu, ka sa mun yi mun amsa, don haka mu kuma kayi mana kaza, rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, rabbana wab'ath fihim, duk wannan addu'a da yake yi bayan ya ce mun amsa kiranka nan mu yi kaza, don haka mu ma ka amsa mana ka ba mu kaza. Hanya ta uku ita ce ka yi tawassuli ga Allah madaukakin sarki ta hanyar addu'ar wani, ina fata an fahimta, wani da kake kyautata wa zato bawan Allah, ka ce shi ka roƙa mun Allah ya mun abu kaza, ka roƙa mun Allah ya ban abu kaza, ka roƙa mun Allah ya tsare ni daga abu kaza, wannan shi ma hanya ce ta tawassuli. Ina fata an fahimta, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi wa sahabbansa, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum, sana Allah yace wastaghfir lahum, ka nema musu gafara a wurin Allah. Gane ko? To wannan da Allah ya madaukin sarki yace fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat, ka nemi gafara a wurin Allah ga zunubanka da zunuban mu'minai da zunuban mu'minai mata. To wannan yana daga cikin hanyar da ake nema, kuma kana iya samun kowa da kake kyautata masa zato, ka ce ka roƙa mun Allah ya mun abu kaza, ya ban abu kaza, ya tsare ni daga abu kaza. To guda biyu daga cikin sun zo cikin wannan sura. Na farko neman tsani ta hanyar yi wa Allah kirari da sunayensa, kaga mun ji a ciki. Neman tawassuli zuwa ga Allah ta hanyar aikin da kai, kaga ka ce iyyaka na'budu. To ku riƙe wannan, duk lokacin da zaka roƙi Allah ka yi ƙoƙarin haɗawa da wani abu daga cikin waɗannan guda uku, ko in kana da su duka uku ka faɗa, ko ka yi biyu, ko ka yi guda ɗaya, sai ka roƙi Allah abin da kake so. Ina fata mun fahimta. Ana iya yin haka ta hanyar ka faɗi wani aikin da ka yi mai kyau, ko kuma ka faɗi mummunan aikin da ka yi, ka nuna gazawarka ka ce ban kyauta ba ya Allah don haka ka mun kaza, shi ma yana daga ciki. Ta yaya ake yi? Shi ne da Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana yadda annabi Adam ya yi, da ya tashi tawassuli sai ya tawassuli da laifinsa, rabbana zalamna anfusana tukune cewa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Annabi Musa ma haka yayi, fa kadhabu Musa fa alayhi qala hadha min amali shaytan innahu aduwwun mudillun mubin qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li. Ya Allah dai laifi a yafe mu, to haka ake yi. Shi yasa Allah madaukin sarki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma mana addu'a da tafi kowace girma cikin istighfari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, kaga nan kirari ne wa Allah. Kalaktani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu sai a'udhu bika min sharri ma sana'tu, ina neman tsarinka daga sharrin aikin da nayi. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi, ina komawa gare ka da ni'imar da kamu, ina komawa gare ka da zunubi na gafili, don haka ka gafarta mun. Don haka ana neman tawassuli zuwa ga Allah da kyakkyawan aikin ka, idan Allah ya karba, idan ya karba ya maka kaza, da laifukan ka da kurakuranka Allah ya yafe maka, ya ji kanka ya sani kai ka gaza, haka Allah ya cika maka. Ina fata mun fahimta. Fa'ida ta 37, at-tanbihu 'ala iltizami tariqillahi al-mustaqim al-wahid alladhi huwa al-haqq wa nabdhu turuq ash-shirk wal bid'ah. Daga ihdinas siratal mustaqim, mun fahimci cewa wajibi ne dukkan talikai su taru akan hanyar Allah guda daya, kuma ashe hanyar Allah ba ta taba rabuwa ta zama biyu. Shi yasa yake ihdina as-sirat, sai kawo shi da ma'arifa al-mustaqim. Allah ka shirye da mu hanyar nan madaidaiciya daya, hanyar Allah ba ta taba zama biyu, hanyar Allah guda daya ce. Kana sakewa ka fita hanyar Allah ta koma ta wani. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili, karka yarda kana bin hanyar Allah ka kauce ko kada ka bi na wani, kana bin hanyar wani to shikenan kuma ka fita a hanyar Allah. Fatafarraqa bikum an sabili, Allah baya hada hanya da wani, hanyar sa shi kai ne, kuma ba da abokin tarayya akan hanyar sa. Doka in kana kan hanyar Allah kana kan tasa, kana kaucewa to ba a hada hanyar Allah da ta wani. Ina fata mun fahimta. Fa'ida ta 38, hajatul abdi ila hidayatillah ta'ala aqadu min hajatihi ila daruriyatil hayah, bukatar da muke da ita ga shiriyar Allah ta fi girma da muhimmanci a wurin mu sama da bukatar da muke da ita na neman bukatun duniya. Yadda kake bukatar Allah ya shiryar da kai ya fi maka muhimmanci sama da bukatar Allah ya baka iska ka shaka ka rayu, ya fi maka muhimmanci sama da Allah ya baka ruwan da zaka sha, ya fi maka muhimmanci sama da abincin da zaka ci, tufafin da zaka sa, abun hawan da zaka hau, gidan da zaka shiga, duk abun da dan adam ke bukata a nan duniya, wallahi bai kai muhimmanci shiryar Allah ba. Me yasa? Da sai da kai addu'a kafin a baka as-siratal mustaqim, ya kuma a can gaba yace an amta alaihim, ni'ima ce take sa Allah ya baka wannan, amma ba dole bane an roka ko kuma sai ya zama ni'ima ta musamman ake ga mutum duniya. Ko wannan abin da ka ji na faɗa din tun daga kan iska ita ce duk komai muhimmanci, ko har zuwa kuɗi shine mafi karanci a muhimmanci. Kwarai da gaske. Ya fi abinci ne? Ya fi gida ne? Ya fi abin hawa ne? Ya fi iska ne? Ana neman kuɗi ne don a nemi su, ana neman su ne don a nemi kuɗi? In kana da su ne za ka yi da kuɗi? Ko za ka da su da kuɗi wanda ya fi muhimmanci? Kuɗi shi ne mafi ƙarshen muhimmanci cikin duk abin da mutum yake bukata. To da shi baya maka komi, sai dai komi ya maka shi. Ba ku gane lissafin ba ne. To dukkan waɗannan abu da ɗan adam yake bukata a wurin Allah, Allah yana iya ba da shi kyauta wa wanda baya so, kuma ya fi gaba da shi amma sai Allah ya ba shi. Amma shiriya duk wanda kaga Allah ya ba shi yana son sa ne. Shi ta ce siratal ladina an'amta alaihim, kuma yace ihdina, ka bamu ka shiryar da mu. Kuɗi ba sai ka roƙa ba, a banza ma ana samun kuɗi. Wani ya samu kuɗi tun bai san kuɗi ba, tun bai san shi kansa shi waye ba, amma yana da kuɗi. Yanzu haka da nake maganan nan a yau din nan da kuma a gobe, wani zai mutu ya bar maƙudan kuɗi wa ɗansa a cikin cikin uwarsa, kuma ɗan shi kansa bai san shi ɗa ba ne, bai san uban ba, amma uban yana mutuwa kuɗin ya zama na ɗan. An haifi kuɗin kafin shi a haife shi, ashe kuɗi ba wani abun kirki ba ne a wurin Allah. Allah yana iya ba da shi ga wanda bai san ma shi yana da shi ba, amma hidaya Allah baya ba da ita wa mutane na musamman. Shi yasa bukatar ka ga wannan da kwaɗayinka a wurin Allah akan Allah ya baka hidaya fi yawa da girma sama da bukatar ka akan abubuwan duniya. Allah ya sa kun gane. Wani zai ce kai ma na tsawo kasirin min ma ta kunu kuɗin. Fa'ida ta 39, nisbatu an'amta ila Allah ta'ala mubasharatan wa nisbatu al-ghadab wa al-dhalal ila ghayrihi dalilun ala al-adab ma'a Allah ta'ala fi du'a. Mun gama da ihdina siratal mustaqim, sai Allah ya ce siratal ladina an'amta alayhi. Ku ji wani ladabi ga Ubangiji, la ilaha illallah, hanyar waɗanda kayi musu ni'ima, banda hanyar waɗanda aka yi fushi da su, da ke kayi fushi da su ba, al-maghdubi alayhim, da ke alladhina ghadibta alayhim ba, wala dhallin, ba waɗanda ka ɓatar da su ba, ko waɗanda suka ɓata, ko waɗanda aka yi fushi da su. Waye fushi da su din? Ai Allah ne. Waye ɓatar da su? Allah ne, amma ba a cewa Allah ka ɓatar da wani, saboda ana yi wa Allah ladabi in ana magana. Shiriya ta ɓata a hannun wa suke? Allah. Amma idan Allah ya shiryar, sai ka ce Allah ne ya shiryar. Idan ya ɓatar sai ka ce wane ya ɓata, ba ka ce Allah ya ɓatar da wani. Ba a yi wa Allah haka. Saboda duk wanda ya samu shiriya ni'ima ce da falala daga Allah, ba ƙoƙarinsa ba ne. Amma duk wanda ya samu ɓata, to ba Allah ne ya ɓatar da shi gaba gaɗi ba, shi ya nemi ɓata sai Allah ya ba shi. Ku gane bambancin? Saboda ɓata za ta kai ga wuta, to idan ka ce Allah ne ya yi, kar ka je ka ɗora wa kanka aƙidar ƴan jabariya masu cewa Allah ya ɓatar da shi don ya ƙona shi, kaga za ka jingina wa Allah zalunci kenan. Amma sai ka ce wane ya ɓata, don haka Allah zai ƙona shi. Shi ne ya ɓata, sai Allah ya ɓatar da shi. Shi ne ya jawo fushi, sai Allah ya fushi da shi. Amma shiriyarka ni'ima ce daga Allah, tsantsa. Shi yasa in mutum ya samu aljanna, shi da kansa zai ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Idan ba don Allah ne ya shiryar da mu ga hanyar samun aljanna ba, da ba za mu samu hanyar shiriya ta aljanna ba. Ina fata an fahimci wannan da kyau. Haka kuskure ne ku rinka cewa Allah ya ɓatar da wani, Allah ya mantar da ni, Allah ya mun kaza, ballantana ma ka ce wanda Allah ya jarrabe shi da ciwon kaza. Ba a haka. Kuna fahimta da kyau? Ba a yin haka. Kuna ce wanda ya kamu da ciwon kaza, ba a ce wanda. Wannan zai na daga cikin kuskure da ake yi. Allah ba a jingina masa duk abin da yake ba daidai ba, saboda jahili sai ga kamar Allah bai kyauta ba. Allah kuwa a komi ne ya yi. Shi yasa Allah yana ba da mulki wa wanda ya ga dama, yana kwacewa daga wanda ya ga dama, bayarwa ga wanda ya ga dama alheri ne ko sharri? Alheri ne. Kwacewa daga wanda ya ga dama alheri ne ko sharri? Sharri ne. Sharri ne ai. In aka kwace mulki, alheri aka yi wa mutum ko sharri? Sharri ne mana. In aka ba shi mulki, alheri ne ko sharri? Alheri ne. To amma idan aka zo wajen Allah, ba a ce wa Allah wanda ya kwace nan sharri ya yi, a'a, da wanda ya karɓa, da wanda ya bayar, da wanda ya kwata, duka sai a ce alheri ne a hannunsa. Shi yasa ce kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u, kana bada mulki wa wanda kaso, kana kwata daga wanda kaso, kana daukaka wanda kaga dama, kana kankantar da wanda kaga dama. Kaga alheri da sharri ne, amma sai yace biyadikal khairu, yace wa sharru alherin a hannunka yake, sharrin ba, wa sharru laysa ilayka, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sharrin Allah ne ya halice shi, amma baya hannunta, ya bari a hannunku ku kuita sharrin ku, amma inda ba don Allah ne ya halice shi ba zai taba zuwa ba, ba za a iya yin sharri ba, Allah ya halice shi amma baya hannunsa, shi yasa duk abin da kaga Allah yayi alheri, amma ku kuna alheri kuna sharri, don haka in kaga sharri ya same ka, dama Allah ya halice sharri sai ka jawo wa kanka, shikenan. Ina fata an fahimta. Haka shine ma'anar siratul ladina an'amta. Fa'ida ta 41, fa'ida ta 40 dai. Qawluhu an'amta 'alayhim dalilun 'ala anna afdalan ni'ami hiya ni'matul hidayati ila siratul mustaqim wa anna sahibaha akramu wa law kana adhafan nasi khalqan wa aqallahum rizqa. Allah yace hanyar waɗanda kai musu ni'ima. Me ni'imar da Allah ya musu? Shine ni'iman shari'a. Wannan ya nuna cewa mafi girman ni'ima da Allah zai wa mutum a duniya ita ce Allah ya bashi ni'ima ta shari'a, kuma wannan shi yafi kowa daukaka, ko da a garin su shi yafi kowa kaskanci. Ina fata an fahimta. Daukaka a wurin Allah ba akan dukiya take ba, ba akan mulki yake ba, ba akan ilimi yake ba. Duk yawan iliminka baka da daukaka idan Allah bai shiryar da kai ba. Duk yawan mulkinka baka da daukaka idan Allah bai shiryar da kai ba. Duk yawan kudinka baka da daukaka idan Allah bai shiryar da kai ba. Wanda ko Allah ya shirye da shi, ko ya rasa dukkan waɗannan, ko shi ne mafi kaskanci a garin su, shi yafi kowa daukaka. Inna akramakum indallahi atqakum, shi sai yace ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim. Fa'ida ta 41 shine al-Imam al-Allamatu Shankiti Allah ya masa rahama, kashin wannan aya siratal ladina an'amta alaihim ya ciro wata fa'ida da latifa da take nuna cewa Abubakar radiyallahu ta'ala anhu shine khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko, kuma shi yafi kowa cancanta ya zama khalifa ba wani ba. Yace wannan ayar tana raji wa ƴan Shi'a da suke gani cewa bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib shi ya kamata. Fa ta an fahimta. Amma shi yace a Allah ya nuna wanda yake cancanta shine Abubakar. Saboda mun ce ihdinas siratal mustaqim, muna addu'a Allah ya shiryar da mu hanya madaidaiciya, hanyar waɗanda Allah ya yi wa ni'ima. Su ne waɗanda Allah ya yi wa ni'ima? فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين وايكنا النبيين مو أورمو شين من ذن الله صلى الله عليه وسلم والصديقين شوا والشهداء سوا سوا الصديقين سيدنا أبو بكر والشهداء كافون أبو عمر كافون أبو عثمان كافون أبو علي والصالحين كما تقوم فهمتا أكي تتون تغنان إنه كاغاني ما ta fahimci cewa Allah ya riga ya naɗa sayyidina Abubakar ya zama khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin siratal ladina an'amta alaihim da al'umma suke nema a shiryar da su bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine cikin sahun annabiyin sahun as-siddiqin, shi kuma kwaya ɗaya ne a cikin wannan al'umma shine Abubakar. Allah ya ƙara yarda a gare shi. Fa'ida ta 42 shine bayanu ahammiyati suhbati salihah wal qudwati lil muslim. Wannan aya ta siratal ladina an'amta alaihim ta nuna maka muhimmancin neman abokan kirki. Sai na ta nuna maka Allah ya shiryar da kai hanya madaidaiciya, hanyar waɗanda Allah ya musu ni'ima. Waɗanda Allah ya wa ni'ima su ya faɗa a cikin suratul Nisa, ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i, baka da irin waɗannan was-salihin, akwai was-salihin, akwai da aka nemi mutanen kirki ka zama su ne abokinka, don abokanka don Allah ce wa hasuna ula'ika rafiqa, don haka shi ne ma'anar siratal ladina an'amta alaihim, kowa ya nemi mutanen kirki ya yi zama da su, kowa ya nemi mutanen kirki ya yi abota da su, kowa ya nemi mutanen kirki ya yi mu'amala da su, kowa ya nemi mutanen kirki ya zaɓa in an zo zaɓe. قاعدة أربعين دبيو إثبات صحة الغضب إثبات صفة الغضب للرب تبارك وتعالى قال لك غير المغضوب عليهم banda tafarkin wadanda kai fushi da su ko akai fushi da su wannan ya nuna cewa ubangiji madaukakin sarki yana siffantuwa da siffar fushi idan ya ga dama idan an yi abin da zai sa Allah ya fushi yana yin fushi shi yasa Allah ya ce wa ghadaballahu alaihim wa la'anahum wadannan sune wanda Allah ya fushi da su shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ranar kiyama Allah zai yi fushin da bai taɓa yin irin haka ba. Amma da mana da sauki. Shi idan Allah ya yi fushi ranar kiyama har annabawa kowa zai rinka Allahumma sallim sallim. Allah ka mana da sauki, Allah ka mana da sauki. Kowa sai ya rikice a ranar. Amma Allah maɗaukakin sarki zai amintar da muminai la yahzunuhumul faza'ul akbar. Amma dai girgiza dan daidai wanda kowane bawa zai ji kowa sai ya ji so da ranar kiyama ne da ranar ce Allah zai fushin da bai taɓa yi ba amma Allah maɗaukakin sarki fushinsa ya fi yawa akan mutanen da suka fi saƙonsa ƙa'ida ta 42 shi ne waɗanda Allah ya fi fushi da su a duniya su ne Yahudawa in Allah ya jingina musu wannan siffa to duk duniya ba wanda Allah yake fushi da shi irin ba Yahudai wannan kalmar kuma ka faɗa a ko'ina don an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Ali ibn Hatim aka ce da shi wane ne kan wanda Allah ya fushi da su inda ce humul yahud yahudu kenan aka ce su wane ne batattun nan yace humul nasara nasara kenan kristoci kenan don haka fa'ida ta 45 shine annasara daluna haqqan haqiqa nasara batattu ne tunda Allah yace su batattu ne فإذا تعرف إن الشدة أن من اتصف بصفات اليهود والنصارى يناله ما نالهم من الغضب والضلال وإن لم يكن منهم دكوان دي بحل يهودا ودكوان دي بحل النصارى أي كوي دسو يطعون تيسو قونات الزوشي إذن قونات أكيد الدين وانا متم ألا زي يبشي دشي كوبي زمب يهود با zai zama kwatacce koda bai zama ba na tsare a addinance ba domin Allah ya ce wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum duk wanda yake kwaikwayon mutane to shi nasu ne don haka duk wanda baya jin kwaɗayin da sha'awar kwaikwayon musulmi da al'amura na addini da al'amura na rayuwa da yadda mutane suke gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum mutum musulmai ɗan uwansa ba ta burge shi ya fi sha'awar ya yi koyi da waɗanda ba musulmi ba a wajen cin abinci a wajen sa sutura a wajen wato yanayin rayuwarsa lifestyle ɗinsa a wajen tsarinsa na iyali duk dai ya fi son yadda western life yake na Allah daga cikinsu ba na musulmi ba to wannan mutum fa huwa minhu don duk wanda ya zama wa su din nan an ce musu al-maghdubu alaihim ba a faɗi sunansu ba ba a ce al-yahudu ba ad-dallin ba a faɗi sunansu ba sai nuna siffar ta su ce ta sa Allah ya fushi da su siffar ta su ce ta sa su faɗa ku kullu man ittasaka bi sifatihim fa huwa minhum an fahimci wannan fa'ida ta 47 hajatul ibti ila takrari at-tahdhir min subul al-yahud wa an-nasara kama yukarraru qira'atul ayati kama yukarraru qira'atul aya kamar yadda muke yawan karanta wannan aya Allah ka shirye da mu hanya madaidaici hanyar waɗanda kai musu ni'ima banda hanyar waɗanda kai fushi da su banda hanyar waɗanda suka bata kullum yana maimaita wannan ashe muna bukatan kullum kuma mu rinka nasiha wa mutane akan hanyoyin yahudu da nasara don a guje su kar ya zama addu'ar kawo muke amma ba mu san meye a cikin hanyar ba kuma ba a yi a wa'azi don haka wajibi ne kullum a cikin wa'azi da nasiha a rinka ci gaba da yawan tsoratar da mutane akan su daina bin hanyoyin yahudu da nasara babu kuma hanyar da aka fi tallarta a yanzu kuma hanyoyin yahudu da nasara babu kuma hanyar da ta fi wato cin kasuwa da karbuwa a wurin mutane ciki har da musulmi kuma hanyoyin yahudu da nasara kuma babu hanya mai barazana ga rayuwarka da addininka kamar hanyoyin Yahudu da Nasara. Shi yasa kullum kana ta addu'a, su kuma suna jiran ka gama addu'an ku cigaba da harkoki. Me amfanin addu'a a wurinka? Kace ghairil maghdubi alaihim, banda hanyar su ya Allah. Kuma kuna kan hanyar kike karanta wannan ayar, kaga aya bata maka amfani ba. Ina fata ana fahimta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tattabi'unna sunana man kana qablakum, za ku bi sai ku riƙa bin hanyar waɗanda suka gabace ku. Hazwal manki bil manki, daidaiton kafada da kafada inda suka shiga. Yace hatta walau dakalu juhra dabbin la dakaltumu, ko da ramin ku dai je za su shiga, kuma sai kun bi su kun shiga. Jamu da za su shiga ciki. Wallahi wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan yana daga cikin abin da zai nuna maka ƙarin yaki ne akan gaskiyar manzon Allah. Wallahi yanzu da aka samu ni ba Yahudi ya fito da wani yayi na shiga cikin rami, wallahi sai an samu cikin musulmi wanda zai shiga rami. Saboda tun da Yahudi yana kulliya ana koyi da shi, har dai zai bata kulliyar kuma a bi shi akan bata kulliyar, irin kulliyar mutanen da wanda suka gani misali a wurin su suka koya. Yanzu kuma kulliyar an daina irin ta, an koma wani iri, su wani half ass, su wani no ass, su wani menene, ko dukkan abin da Yahudi a ga wani yayi, ko da shi fa bai masa kyau ba a ido, amma tun da wani yayi shi ma sai yayi. Kana akwai abin da in kai ba ma dadi kake ji ba fa, kai kanka ba dadi kake ji ba, wani abin da ba Yahudi ke ci ko ke sha haka mutum zai dauka yana zuka shi ma ba dadi yake ji ba, amma tun da wani suna yi shi ma sai yayi. Akwai kuma wani tarin kaya da mutum ya sa zafi yake masa, sakani in ya sa nauyi yake masa, kuma ya san baya kyau a ido in ya sa wani gogul din, amma sai ya sa saboda su wani suna tsawa. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kafada da kafada za ku rinka bin su, ko da ɗayan su zai shiga ramin da motsi wannan ku ya ce zai shiga. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce da shi al-yahudu wan nasara, kana nufi Yahudu da Nasara, sai ce faman, to sai wa amma sura su nake nufi. Allah ya tsare mu. Fa'ida ta 48 ma ta zammanat kul ayatu min sirri shifa'i li amradil qulub, abinda muka ji daga cikin waɗannan ayoyi na sirrin Fatiha akan maganin cututtuka na zuciya. Kuka yi wasa da wannan, mun faɗi wannan kuma kar ku manta da shi. A cikin sirrin ihdinas siratal mustaqim, don duk wanda ya samu as-siratal mustaqim, to wannan Allah ya warkar da shi daga cutar zuciya, cutar riya, cutar hasada, cutar munafunci, cutar shirka, cutar bid'a, cutar kwaɗayi, cutar rowa, cutar ƙarya, cutar hasada, kuna fahimta, cutar mugunta. Yanda mutum yana gani ana mugunta da kowa zai ji wani iri, amma shi baya jin komai. Duk irin waɗannan abubuwa munanan cututtuka ne da in suka kama zuciya ba wanda zai iya wato warkar da kai sai Al-Qur'ani kai. To Fatiha tana daga cikin waɗanda suke da sirrin warkar da irin waɗannan cututtuka. Shi yasa yace ihdinas siratal mustaqim. Fa'ida ta 41 da 49 ma tadammanatul ayatu min sirri shifa'il amradil abdan. An ba da lokaci bari a canza sha'a yanzu za a shiga ba. Na'am, ma tadammanatul ayatu min sirri shifa'i li amradil abdan, mun fahimta daga cikin waɗannan ayoyi wato sirrin Fatiha wajen samun waraka daga cututtuka na gangan jiki. Wa huwa min dhimmi qawlihi ta'ala nasta'in wa ihdina wa an'amta alayhi, waɗannan wurare guda uku da kaji anan ne ake da sirrin waraka daga samun cututtuka bayan sunayen Allah da sifofin sa da aka faɗa a baya waɗanda sune jigo sune jagora Allah kai muke bautawa amma muna neman taimakonka saboda bauta ba ta shiga sai da lafiya ya Allah ka shiryar da mu saboda duk wata waraka an samu shiriya a gane asalin maganin za ka yi ta cuta kai ta magani ai ta neman likitoci ai ta neman masana maganin gargajiya amma Allah bai sa an gano ciwon ba ko a gano maganin da ce samu wani dan karamin abu ne an yi shekara uku ana ta wahala sai wani kuma daga baya zai bada dan wani abu ana yi sai ga an warke ihdina Allah ka shiryar da mu cikin sauki mu gane ba sai an wahala ba sannan da yace an'amta alaihim wadanda kai musu ni'ima yana ɗaya daga cikin mafi girman ni'imar Allah shine ni'imar lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas as-siha wal faragh duk wanda Allah ya bashi lafiya wannan ya samu ni'ima to waɗannan wurare guda uku suna kunshe da sirri akan neman magani don haka wannan surar wato yana daga cikin sirrin ta shine neman waraka daga Allah kuma gaske ne na gaya muku duk wanda yake da cutar da ta dame shi yana neman waraka kaga ya karanta suratul fatiha da warke ka wallahi ya rusa wani abu daga cikin sharuɗan sirrin fatiha ne amma inda ya cika sai Allah ya warkar da shi ka'ida ce kawai wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum na fata mun fahimta wannan alƙawari ne daga Allah idan an roƙa zai amsa to amma in kaga mutum ya roƙa bai samu ba to ya tsallaka wani abu ne Allah ne bai bashi ya gano sirrin da bai cika ba wani kuskure yayi akan wannan kuskuren yasa inda akwai wannan ya zama mania ya zama hindrance ba za a bashi ba saboda wannan dalilin ko kuma akwai abin da ake so yayi shi kuma bai riga yayi ba sai ka hada da shi wanda kuma wannan duk wanda Allah ya bashi muwafaka ya tabbata to wallahi yana yi zai ci hadisin Abu Sa'id al-Khudri da kuka ji ta wanda ya je ya karanta Fatiha ya ka koya masa akai bai yakini ne wallahi duk wanda ya roki Allah da yakini Allah baya taba kunyatar da shi ka gwada wannan ka gani yana ɗaya daga cikin abin da yasa muke yin addu'o'i ba ma samun waraka kana gani to bari ni dai amma zan sha mu gobe kuma zan je asibiti gobe zan a'a ka gama du'a abin da za ka yi in ka zo yin ta Allah ka ce Allah ne kawai yanzu amma ka nemi magani ka yi jinyar ka kai wane ne amma sai ka hada kuma da na Allah shine kuka ji Ibnul Qayyim yana cewa na jarraba wannan da yawa sai na fahimci cewa bana bukatar in rinka neman magani idan cuta ta same ni amma fa sai ka ce martabatul yaqin shi sanana na Aisha tace duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ta taba jira masa magani ta bashi ko ta masa hayaki ba tace hannayensa take hadawa ta karanta masa kulaudai ta shafa masa su shikenan kika ga ya warke da ikon Allah ba fata mu fahimci wannan da kyau wani daga cikin malamai daga Saudi Arabia sati biyu da suka wuce lokacin muna mai duguri wani daga cikin malamai da muke tare da shi yake gamin wani abu sai zama gashi ya zama arashi a nan yace ya ji malamin yana cewa yanzu da tijo ne malamin yace wallahi yana matashi sai ya kamu da ciwon liver cancer ciwon wato hanta cancer hanta wanda kun san yadda wannan ciwon take da mugunya kuma da ta kashe mutane ita ce ajalin wana mufar isayel wanda kuka sani ya rasu Allah ya gafarta mata galibi idan mutum ya kamu da wannan ciwo kawai akan ce mishi ka jira zuwa lokacin da zaka cika kawai ka jira zuwa kwana kaza wata kaza shikenan wannan bawan Allah shi ma haka likitoci suka ce mishi kawai gaskiyar zance shine ka kamu da liver cancer ne kuma kawai kwanaki kake jira aka ce kwana nawa ya ce kwana nawa aka ce wata daya ya dawo ya fada a gida babansa ya ce a mu bara mu zauna ba tashi mu nemi magani aje wannan asibitin suka je America suka je Germany suka je Faransa suka je inda suka je za su gama iya nasu a tsakanin wannan lokacin inda suka je a ce hanta ce ai na ba abin da ake yi to sai da suka dawo sai suka ji labarin wai ana dashen hanta a Egypt baban ya ji sai tashi muje lokacin saura kwanakin kadan a cikin wannan wata ɗayan da aka bashi sai ce tashi muje sai dauke shi suka je su ga wani likita sai ce ku sai na gwada na gani idan bata kai damage kwata kwata ba za a iya maka dashe idan aka yi maka dashe in Allah ya yarda za ka tashi to shine shi ya koma akan gobe a zo a dauki ayi test a dauki jini ayi wane ne sai a gani wallahi yana dawowa kawai sai ya ce to wani din na daga hankali ma ina ta damuwa sai ɗebi ruwa sai ce ya ubangiji na ni dai ina matsayin almajiri alaramma na sha karanta wa mutane fatiha in ba su su sha su yi magani ni na manta ban yi haka ba ya Allah ni ma fatiha nan da nake wa wasu ka ba su lafiya haka nan sai karanta fatiha ya tofa wallahi ya sha ruwan nan shi kanta yake tafiya yanzu shekarunsa 70 da wani abu lokacin kuma tun yana yaro matashi ne kawai sai aka ɗauke shi suna zuwa asibiti likita ya je ya ɗauki abu ya shigo result ya fito sai ce sai wannan din ya shigo sai ce ina jinin mara lafiyan aka ce ai gashi ne ya ce a wannan jininsa daban ba shine wanda jiya kuka zo da shi ba wannan ba shi bane ya ce ai wallahi na bincika na samu hantar da take cikin wannan hantar ɗan ƙananan yara ne hanta ce na ƙaramin yaro wanda yanzu aka haife shi ba da ti ko ga ɗan a jikin wannan hantar kai ka ce jiya aka haifa ashe kuwa jiya ne Allah ya kawo ta sabuwa ya ce wallahi bayan haka ban fi ya ɗauke shi sun je manya-manyan asibitoci har uku da je a sake aunawa a ce wannan hantar ƙananan yara ne da shi yanzu wannan hantar tana nan a jikinsa har yanzu ana bugawa sirrin fatiha kenan to amma kamar yadda nake muku wallahi yaqininka yana da alaka akan karɓar addu'arka Allah ka ba mu yaqini fa'ida ta gaba ta 40 da nawa kenan yanzu 49 sai ita ce muka gama ba sai ra fa'ida ta 50 taqsimun nasi ila talata wannan sura ta raba mana mutane kashi uku sai ka zabi wanda zaka shiga alladhina arafu alhaqqa wa amilu bihi wa hum alladhina an'amta alayhim kuce daya alladhina arafu alhaqqa falam ya'malu bihi wa hum almaghdubi alayhim alladhina yajhaluna alhaqqa wa ya'maluna bilhuda wa hum ad-dallin to kun ji kashe-kashen mutane kenan waɗanda suka san gaskiya suka nemi ilimi kuma suka yi aiki da sanin su waɗannan sune an'amta alaihim Allah yace wato ka shiryar da mu hanya madadiciya hanyar waɗanda kai musu ni'ima sune waɗanda suka san gaskiya kuma suka yi aiki da gaskiya haka sun nemi ilimi sannan sai suka aiki da ilimin wannan shine mu'mini na gaskiya ko kuma waɗanda suka san gaskiya amma suka take ta suka aiki da ita wannan ko sune yahudawa ko falamma ja'ahum ma arafu kafaru sun sabi suna da ilimi wa laqad ikhtarnakum ala ilmin ala alalamin suna da ilimi amma ba su aiki da shi sannan sai hanyar waɗanda ba su da ilimi amma akwai son aiki su ne ad-dallin suna cikin jahilci amma a haka suke son su yi aiki sai dai su rinka yin aiki bisa jahilci saboda na ga baba ta yana yi na ga uwa ta tana yi na ga a unguwarmu haka ake yi mu haka ake yi a layinmu amma ba wai haka na ga Allah ya ce ba haka na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba a'a ni dai saboda na ga ana yi ne haka waɗannan su ne mutane kashi uku da Allah ya kasa kai a wanne kake kowa ya binciki kansa a'a fanzur fi ayi al-aqsami anta kai sai ka dubi a ina kake shin kana da kokarin neman ilimi in kai ilimin kana aiki da shi to kai mu'mini ne kana kokarin neman ilimi amma baka aiki da shi ni baran faɗi sunanka ba aiki kawai kake son yi ba neman ilimi shi ma baran faɗi sunanka ba siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin Allah ka samu kan siratal ladina an'amta alaihim kitabu na ƙarshe bayan mun ji fa'idojin nan mu gode wa Allah ya ƴan uwana akan albarkar alqur'ani wannan alqur'ani namu wallahi ne albarka ne kuma duk wanda ya neme shi to hakika ya neme hanya ta albarka ya Allah muna godiya gare ka waɗannan fa'idoji guda 50 da kuka ji wallahi jiye ne a zama daya daga bayan sallar la'asar zuwa bayan shan ruwa bayan mangariba dukkan su in zauna in rubuta ɗaya har guda 50 suka fito ya kake tsammani in ka za a ɗauki dogon lokaci guda nawa za a cire wannan alqur'ani tarin ilimi ne da tarin sirri da tarin albarka wanda wallahi ya ishe mu har ya fi ƙarfin mu ma duk ilimin mu wallahi za mu ƙare amma wa ma utitum min al-ilmi illa qalila dan kaɗan ne abin da Allah ya bamu mu nemi ilimin addini kuma wallahi Allah madaukakin sarki zai bamu idan mun nema Allah ubangiji ya sa mu samu mai albarka ba sai hukunce na fiqh da suke da alaka da Fatiha hukunci na farko shine menene hukuncin karanta Fatiha a cikin sallah malamai suna da mataba guda hudu mataba ta farko tace ita ce karanta Fatiha ba dole bane a sura a cikin sallah abin da ka karanta yayi saboda Allah ce faqra'u ma tayassara min al-Qur'an kuma saboda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo karanta da al-musii'u salatahu sai ce masa summa qara ma tayassara min al-Qur'an sai suka ce doka in ka zo kawai ka karanta kowace aya ce sallar ka tayi mataba ta biyu ita ce waɗanda suka ce karanta Fatiha a cikin sallah wajibi ne rukuni ne idan ba a karanta ba sallah ta baci ko kai ne liman ko kai ne mamu ko kai ne mai sallah kai kadai ko a sallah ta boye ko a sallah ta bayyane ko a fadila ko a nafila in dai baka karanta Fatiha ba sallah ta baci ko kai waye suka ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi Fatiha al-kitab duk wanda bai karanta Fatiha ba baya da sallah man kuma tufidul kulla fil umumi kowa ya shiga ciki don haka da mamu da liman duk sun shiga ciki wannan ita ce masaba ta biyu masaba ta uku ita ce waɗanda suka ce karanta Fatiha wajibi ne amma akan liman da mai sallah shi kadai ban da mamu ana fahimta dalilin su shine Allah madaukakin sarki ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a karanta Fatiha ya salata liman lam yaqra bi Fatiha al-kitab amma sai Allah ya nuna cewa idan liman yana karatu kukun shiru don ya ce wa idza qul al-qur'anu fastami'u lahu idan ana karanta qur'ani ku ku saurare shi wa ansitu la'allakum turhamun imamu ahmad ibn hanbal yake ajma'a an-nasu ala anna hadhihi al-aya fi salah ce malamai sun yi ijma'i cewa ana magana akan cikin sallah ne haka idan liman yana karatu ku kuma kun shiru hadisi ya tabbata daga abu musa al-ash'ari Allah ya kare yarda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi huduba a cikin hudubar sa sai yake cewa idza sallaitum fa aqimu sufufakum thumma liyummakum ahadukum fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu idan liman yana karatu ku shiru da kuma hadisin Jabir man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a hadisi Albani ya tabbata da shi a cikin sifatu salatin nabi duk wanda yake da liman to karatun liman ya isan masa haka liman din ka kawai zaka bi kuma sai kai shiru wannan ita ce masaba ta uku masaba ta hudu ita ce wanda suka ce liman zai karanta a koyaushe mamu kuma zai karanta idan a asirce ne amma in a bayyane ne sai ya shiru wannan ita ce masaba Imam Malik dalilin sa shine wato annabi sallallahu alaihi wasallam da yace wa idza qara'a fa ansitu kaga nuna idza qara'a a inda fi hal istima'ikum li qira'atihi in yayi kuna ji sai ku shiru man a asirce ne fa aka ku ji karatu ku aka kuma ku yi kana fahimta wannan fahimtar yace fahimtar da muke kai wannan masaba ta Imam Malik ita ce tafi kowace a iya fahimtar mu wajibi ne liman ya karanta Fatiha idan bai karanta ba sallah ba ta yi ba wajibi ne mai sallah shi kadai ya karanta Fatiha idan bai karanta ba sallah ba ta yi ba wajibi ne mamu ya karanta idan dai liman baya karatu a bayyane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab amma idan liman yana karatu a bayyane to wajibi ne kowa ya shiru domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza qara'a fa ansitu kuma ya ce man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a mas'ala ta biyu ita ce shin ma mu ma zai karanta sura? A'a, nan malamai sun yi ijma'i cewa ba a dora masa ba. Idan bayan yayi Fatiha ya kara da sura sallar azhar ko al'asr shikenan bai laifi ba, yayi daidai. Amma in yayi Fatiha ya shiru abin ka babu komai. Mas'ala ta uku ita ce wanda ya karanta Fatiha sai ya bar wani abu, ya bar aya ko bar kalma ko bar harafi, harafi a bayyane ko harafi a boye? Harafi a bayyane shine kamar nunun aya daya, siratal ladina an'amta, sai mutum ya cire nunun din kadai, sai cire alhamdul kadai, ko kuma a boye kamar da take cikin shadda, kamar iyyaka na'budu, sai mutum ya ce iyyaka, kaga iyyaka ya unguda duniya a haɗe ai, amma ɗayan a boye ɗayan a bayyane. Sai ya cire koyayyar ya ce iyaka. Malamai sun yi ijma'i cewa idan da gangan mutum ya haka sallarsa ta ɓaci, saboda duk abin da aka bari a Fatiha an bar Fatihar. Duk malaman da suka ce dole a karanta Fatiha suka ce in mutum ya bar wannan sallarsa ta ɓaci. An fahimci wannan da kyau, don haka kowa ya kula idan yana karatu ya koyi karatun Fatiha karatu mai kyau, kuma idan ya zo karantawa ya karanta mai kyau. Fa'ida ta biyar ita ce wanda bai iya ba fa mai hukuncinsa, wanda bai iya wato karatun Fatiha ba, idan dai mutum ya gagara bai iya ba, ko sabon musulunta da bai iya Fatiha ba bai riga ya koya ba. An fahimta, malamai sun yi ijma'i cewa an ɗauke masa, don la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha, kuma fattaqullaha mastata'tum. Ina fata an fahimci wannan da kyau. Mas'ala ta shida shine idan mutum ya zo bai iya Fatiha ba, ya zai yi sallah? Ya za ka koya wa sabon musulunta sallah wanda bai iya Fatiha ba? Yadda za ka yi shine idan ya iya waɗansu ayoyin a ciki ka ce ya yi su, saboda fakara umma ta yi tsara min al-Qur'an, kuma fattaqullaha mastata'tum, sai ya yi iya waɗanda ya iya, ya iya aya biyu, aya uku, aya biyar, aya ɗaya, sai ya yi ta, sai ya ƙara da wata surar idan ya iya. Idan bai iya ko aya a ciki ba, sai ya yi wata sura kawai wanda ya iya, a samu dai aya su kai bakwai idan an samu, saboda walaƙad atainaka sab'an, ya samu dai aya bakwai. Idan ba a samu bakwai ba, sai ya yi faqara umma ta yassara min al-Qur'an. Idan aka rasa aya ko ɗaya fa, to sai ka koya masa tasbihi kawai, ka ce subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Idan bai iya su duka bai, ko baya daya ko alhamdulillah yayi, fattaqullaha mastata'tum. Wannan shine saukin musulunci, wannan ya tabbata saboda hadisin Rifa'a ibn Rafi', Allah ya kare yarda gare shi, yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ka tashi sallah kai alula kamar yadda Allah ya umurce ka, sannan ka fuskanci alqibla, sannan kai kabbara, sannan fa in kana ma'aka qur'anun fakra'hu, kara da wani abu na alqur'ani ka karanta, wa in lam yakun ma'aka qur'anun fahmadillaha wa halilhu wa kabbirhu, idan baka da komai na qur'ani sai ka gode wa Allah kai kabbara kai hamdala kai hailala. Kun fahimta? Haka kuma ga hadisin Mu'adh dan Jabal da wannan matashin ya bi shi kuma zai yanke sallar sai kayan sa, annabi sallallahu alaihi wasallam yace me ka karanta? Yace kawai ina yi tasbihi ne. Yayi hailala, annabi yace je ka sallar ka sai. Fa'ida mas'ala ta takwas ita ce idan mutum ya zo karanta Fatiha sai ya yi a bayyane a inda za a yi asirce, ko ya a asirce a inda za a yi a bayyane, bai hukuncinsa. Mazhaban Malikiya shine mutum zai yi sujadar qabli ko ba'di, idan ya bayyana inda ake koyewa, in ya yi sallar azhar a bayyane ba'di, in ya yi sallar maghriba a asirce qabli. Amma mazhabar da yawa daga cikin malamai muhaqqiqun shine babu sujadar komai na rafkanuwa akan wanda ya bar bayyanawa ko asirtawa. Sai ku ji wannan da kyau, wanda ya bayyana a inda ake asirtawa ko me asirta inda ake bayyanawa, babu komai akan sa. Sai dai mutum ya saba da sunna sai haka da gangan, kamar mutum ne ya salla ba iqama, ba komai akan ta amma da kyauta ba. Ina fahimta, in dai namiji ne ya bar sunna, to shi ma wannan mutum ya bar sunna amma sallarsa bata ɓaci ba, kamar mutum ya ce sami Allahu liman hamidahu bai ce rabbana wa lakal hamdu ba, ko a ce ghairil maghdubi alaihim wala dhalin bai ce amin ba. Kaga duk waɗannan sunnoni ne, ba za ka ce mutum ya yi sujjada ba. To haka shi ma wannan ba za a ce ya yi sujjada ba, dalili shine Ibn Uthaymeen Allah ya masa rahama yace saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an, bai ce liman lam yaqra ha sirran aw jahran ba. Don haka babu wani nassi a fili kalo kalo yace ana yin sujada rabkanwa don an asinta ko an bayyana an bayyanci wannan Allah ta kusa da ƙarshe ita ce an kama wala dhallin sai a ce amin inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza qala al imam ghayr al maghdubi alaihim wala dhallin faqulu amin idan an zo wala dhallin to ku ce amin fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi don ana gafarta zinuban duk wanda yace amin idan sun yi daidai da malaika fa ita ta ƙarshe ita ce shin liman ma zai ce amin kushin yace ghayr al maghdubi alaihim wala dhallin sai shiru ma musu ce amin ga hadisi daga muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali ibn abi talib Allah ya kare dagare shi ya rawaito kuma da yake cikin sunan ibn majah yace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala wala dhallin qala amin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya kasance idan ya zo wala dhallin ana ce amin shi ma yana ce amin wannan shine karshen matsalan da mu kawo a yanzu a karshen lokacin mu kenan gobe idan Allah ya kai mu za mu tashi daga suratul baqara sai zama daidai Allah ya bamu lafiya kusure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.